sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai isa taron kolin sauyin yanayi da Majalisar Dinkin Duniya da za a gudanar a birnin Glasgow a mako mai zuwa, tare da alƙawarin tabbatarwa duniya cewa Amurka ta shirya ta zuba jari mafi girma a tarihin yaki da sauyin yanayi a duniya. A ranar Alhamis, jami'an fadar White House da shugabannin 'yan Democrat a Majalisar Dokoki sun sanar da sabon kudirin shugaban kasa na kashe kudin gwamnati a kan farfado da sauyin yanayi. Yayin da aka takaita kudin da za a kashe a kan kudirin na baya, sabon kudirin ya kunshi dala biliyan 555 wanda za a kashe kai tsaye wurin rage gurbatar yanayi a kasar tsakanin kashe 50 zuwa 52 cikin 100 na daga shekarar 2005 kafin shekarar 2030. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kuma sake wani yunkurin shirya wa Papa Roman Francis ziyara zuwa Koriya ta Arewa, wani lamarin da ake ganin sabon neman fara tattaunawar diplomasiya da Pyongyang da shugaban Koriya ta Kudu din ke yi. Moon ya buƙaci Papa Roma ya kai ziyara a Koriya ta Arewa ne yayin da suka gana a fadar Vatican a jiya Juma'a. Yana faɗa masa cewa wannan ziyara za ta kawo dawwammamiyar zaman lafiya a yankin ruwan Koriya, a cewar kakakin fadar shugaban ƙasar Park Kwin-min. Moon ya je birnin Roma ne domin halartar taron kolin manyan kasashe 20 mafiya ƙarfin masana'antu a duniya. Papa Roman ya ce a shirye yake kai ziyarar domin zaman lafiya da kuma taimakawa bangalorin, amma sai idan Koriya ta Arewa ta ba shi gayyata, inji Park. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga shugabannin sojan Sudan da suka yi juyin mulki da su guje wa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su yi a yau Asabar. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya nemi a sakai sunansa ne ya yi wannan kira ga shugabannin sojojin Sudan ɗin yayin da yake yi wa manema labarai bayani. To ranar Litinin da sojojin suka kwace mulki, ɗan ƙasar ke gudanar da zanga-zanga neman maido da gwamnatin farar hula. Wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar da tattaki na miliyoyin mutane a yau Asabar bisa taken ku fice daga mulki. A jiya Juma'a, kafafen yaɗa labarai da iyalan wani dadaddin abokin aiki ga mararriyar shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi, kana ɗan jam'iyyarta, sun ce kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa a kansa, kana ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru 20. Rahotanni sun ce an kama Win Hit Sien mai shekaru 79 a duniya tare da Suu Kyi da wasu jami'an gwamnatinta biyu bayan juyin mulkin sojojin na ranar 1 ga watan Fabrairu wanda ya kawo ƙarshen mulkinsu. Kafafen yaɗa labarai sun ce da alamar hukuncin da aka yanke wa Win Hit Sien ya yi tsauri fiye da duk wani jami'in gwamnatin Suu Kyi. Labarai sun bayyana cewa ya fito ƙarara ya yi kira ga jama'a da su bijire wa sojojin su ƙalubalanci juyin mulkin kafin aka kama shi. A ƙarshe, dubban masu zanga-zanga a wata haramtaccen ƙungiyar Islama sun yi tattaki zuwa Islamabad, babban birnin Pakistan, a jiya Juma'a, a ƙoƙarin ganin an sako shugabansu daga gidan yari, kana su tilasta wa gwamnati ta kori jakadar Faransa. Shugaban ƙungiyar ta Tahrik al-Labaik Pakistan, TLP a taƙaice, Sa'ad Rizvi, ya kasance a gidan yari tun cikin watan Afrilu, lokacin da zanga-zangar ƙungiyar ta rikide ta zama tashin hankali. Ƙungiyar ta TLP ta fara nema a kori jakadar Faransa ne bayan da gwamnatin Faransa ta nuna goyon bayanta ga jaridar nan da ake fitarwa lokaci-lokaci da ta yi zanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamarin da musulmi da dama ke kallo a matsayin cin mutuncin manzon Allah. Haramtaccen ƙungiyar ta fara zanga-zangar ne a Lahore a makon da ya gabata, amma ta yanke shawarar dannawa zuwa babban birnin ƙasar bayan da tattaunawa da gwamnati ta citira. A wani taron manema labarai a Islamabad a jiya Juma'a, ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid ya ce an kashe 'yan sanda 4, kana an jikata mutane 80 yayin an rangama da masu zanga-zangar.
shirya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu dora ne akan batun matsalar tsaro da yake ci gaba da addabar gabashin Sokoto. To madalla, a makon jiya mun dauko bayanai dalla-dalla na irin kisan gilla da yan bindiga dadi suka yi ta yi a Sokoto, da ta kai har sai da babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya yi tattaki har zuwa birnin Sokoto, inda ya gana da mai alfarma sarki musulmi da kuma mai girma gwamnan jihar na Sokoto. A yau kuma za mu dora ne da ci gaba da bayanan da tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni Honorable Muhammad Idris Danchadi ke yi dangane da wannan ziyara ta babban hafsan sojin Najeriya da kuma matsalar tsaro da ke ci gaba da yawa yankin nasu katutu.
Ban dauki wani abu ba. Yadda ya kamata a ce an kaddamar mu mutanen nan da yaki da girman da suke da shi, sai in ga kamar ainihin gwamnati tana wasa da al'amarin gabaɗaya. Idan ka zo ka dibi kashin da an kai na Sokoto, dan kashin da an kawo mutane a Goroyo ba magana ma ishi don Goroyo tare ba, magana kashin da na Sokoto, za ka ga babu wani yanki wannan bangare har zuwa musamman zuwa cikin garin ga inda babu mutanen da an halaka. Babu kasuwa ce ta Goroyo da take hada ko ina, duk wannan zunna mu babu wanda bai zuwa da kuma wanga zunnan na cikin Sokoto, babu wanda bai zuwa nan kasuwa, saboda al'amuran guda biyu da ke zama ta tsaye international market. Kai ina da yakini cikin kashin da an kai, in an kaci da gabar da diddiga sai ka iske karshen da an kashe wani mutumin Ghana ko Benin ko Niger waɗanda ke zakkuwa sayan albasa. Goroyo market is national market ce ai, kowa san wannan. To kaga in ka dibi wannan kashi na Goroyo da an kai, abubuwa ne na Ubangiji Allah da yake bayyana mutane a kullumin. In kana wasa da abu ko kana ma abu rikon su kai na kashi, har ya kai lokacin da wannan abu zai hito kiri-kiri a ce an kashe waɗannan mutane gaban shugaban ƙasa, gaban jami'in tsaro, gaban gwamna, me yasa nace haka, gaban duk wani babba, don me? Dan radda an ka kashe waɗannan mutane shugaban sojoji yana cikin garin Sokoto, yana jahanga kuma sannan wakilin shugaban ƙasa na ta harkar tsaro. So kaga kenan an tabbatar musu koko sun gwada musu ƙarfin da suke da shi. Kuma magana figawa anda haka shiwa, naji kana magana ana cewa official ko 30 ko ba, ana magana mutane kusan 72 zuwa 100 ga magana su. Ai ko mutane sun ka halaka, wasu sun zabura masu hada ruwa gulbin Goroyo ba a magani su, misali hayyo ana neman mutane diddiga abinda zai hada maka cewa wai ga adadin wanda ya mutu a wannan kasuwa, wallahi tallahi bare ga maka sai dai daga baya wanda bai ga dan uwane ba, in ya kai bayanin cewa wane ya zo kasuwa rana kaza bai zo ba. Sannan na biyu mu da hajjin magana tsaro, shi yanzu shugaban sojojin Najeriya wanda a dan Sokoto na mayakan ƙasa ya ga abin da ya faru wannan wuri, sannan ya gani yana gari sun ka nuna mai suna nan, sannan kuma maganan ma da aka yi ana haɗin waiwan ga operation ɗin da aka yi cewa saboda abin da aka yi zanfara shi ka tasowa shi taho nan ne shi na ka damun mu, wannan magana faɗi ne mutane ke yi, magana ce ta abin da a na gaskiya. Dabobin ga inda mutanen ga suka muna cin kashin ga da aka yi, babu daba guda da a sabuwa dan an yi abu zanwara ta dawo saman bindi ko ta dawo isa, babu shi ko cikin zanwara ɓangaren zanwara. Ai ba da ki misali ba harayen magana, cikin magana aka yi ta shirkahi ok cikin abuga bai ce ba cikin abuga take ba isirin gaban shekaru bai ci ba cikin isirin shekaru gaban ci ba me yana matar shekaru ba gulbi ba, ai ba isa ce ba. Amma har yanzu dabar da ka sani ta babban daba, misali ta babban shahararren dan bidiga da aka magana turji shi na lamari, bai ta ko kalaba ko kofa ko minti guda ko kowa guda ko taki guda kwace maka ya daga ta wani wuri kariya shi kai, na dukkan bayanan da aka yi mutane na zuwa ga gaba su to su an gaba labari so an shahada mutane ana badawa sai a ce ana tattarawa information ana samun labarai daga masu rada tsaki ko community wannan ga abin shawa shin labari nawa abin nawa muka tahaya mu sako mutanen mu su shako wanda a kauye shako mu to mu hodi amma shin wani na an ka dauki mataki yanzu misali an dauki sojoji ga kai su a birni ko da mun ka dawo ni shiga sabon birni ina nan sojoji sun ka tai motocin da aure da ya gane su haka yaki na ra'ayi na duniya amma shin duk abin nan da sun kai da sun ka tai sun ka da amina naka a aka cewa ma a tai soja ta yaki a ce ka tashi ka tai yaki sabon birni ka tashi sabon birni ka tai burkusu ba kana budat yan ta da ko zaka tai ina ko malici yayi ka dawo sabon birni je ba ina hada maka operation din da aka cewa ana yi misali sabon birni ka ce ka kai daji ka dawo kwana shi shiga sojoji abin da kamata shi ya ya kamata don Najeriya mun sha hado ga magana da kasa dan aiki ka sa wani bincike sakon da ne bada akai anyi eh an ka sa sojojin nan an ka ce a taya aiki to shi kuma shi biyo tun daga sarakuna tun daga talakawa tun daga bangaren gwamnati tun daga sauran security nasu irin SSS din su eh da sauran mutane da yan sandan da kowa shi bada nashi report me assessment na yakin ga da akai me achievement me performance ni na ci gaban da sojojin ga kuko jaban tsaro suka samu riga da suka yaki ku talaka mi ra'ayinku kamar zuwan da ya sai a zo a tambaya misali amma babu wanda zai ce maka a'a ga kaza kana bude baki ko kaga sojoji kace yau an ji dadi an haraka ba billahi lazi gobe ta kaji bakin ciki to banda abin da aka je jiye shi shiga sojoji yana sabon birni an ka tahi tara aka kama mutum biyar gari idi
jiye din
jiye jiye aka kama su an ka dawo an ka shiga zango a banuran wannan masu gidan da hakan nuran ana ruta ma a banuran petrol an ka tahi garin su kwana uku jere shekarun je waccan an ka zo karfe 6 na malici shekarun je an ka zo da sahi je an ka zo karfe 4 na malici kuma shi na sabon birni kuma kan titi na tsakanin garin da titi kilometer 2 kai less than ma kilometer 2 dan sai abu ga kiyar ebulutu sannan an ka tahi ta aka kama to bejiya babu abin da an ka bari radda an ka zo sojoji an ka ce an tayi ada operation an tayi ada abu ga burkusu ma an ta san burkusu ma ran nan sun ka zo kwatsal aka kashe mutun aka kashe kwatsal inda Allah bai sa mutanen garin ba sun jajirce an kai ba ta kashi da su da su sojoji suna sami da an kai wagga so ya kamata yaki yaki na akai duk yadda suka tunani ga mutanen nan sun wuce shugaban sojojin Najeriya ya gani mutunan da za a ce ma mutunan da za a ce ma chief minister yana Sokoto da Sokoto zuwa Goronyo ana magana ta kilometer 80 ta ko kasa sannan a ce maka mutanen nan suna iya hawo mashinoni su dandazo su taho wannan wuri sannan a ce to ga yanzu misali ga rashin uhanin wai su da kansu ni ina da takarda copy na takarda shi nan yan bindiga sun karbuto ta sun kace a ba dan majalisa nan majalisa shi kai magwamnati sun karbo bayanai suna hadin cewa duk matakin da an ka dauka su nasu sannan kuma rashin doki service da an kai su ba sha musu kai ba su suna da nasu matakai da suka bi suna da negotiation din su kuma duk wanda a sami riga ta gangara ya sani yan kama mutum ne za su ce ka take iske wani ko ku wani ku tai wuri da za ku iske wani ko da wannan bai da alaka da su in sun sai ce a iske shi ai magana akai mai kuɗi ya kama musu akwai yaran da aka kama muna yanzu haka suna can gare su kwana hudu sun kauce yau wanda har da wanda muke uwan mu guda an kama shi Allah ku tuba da shi to amma dan shi yana can misali
har dai ya kawo yanzu al'umar gabashin Sokoto na ci gaba da kwarafin rashin gamsuwa da irin matakan da ake dauka inji Basharu Altine wanda ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto
yanzu mu misali kasa Isa inda yake ba ka da iko heta bayan gari ka cire amfanin gona da ka heta za a sace ka ko za a halbe ka ko za a kabe ka a tai ai dan gudi da kai mu yanzu sai mu ce mun gamsu da abubuwan da ke faruwa
eh ana magana
halaran da aka kaiwa gangara da tara da gatawa duk gabacin sabon birni ya tashi sai mu ce mu mun gamsu da abubuwan da aka yi halaran da ake kaiwa irin su unguwan lalle da irin Goronyo yanzu sai mu ce mu duk mun gamsu da waɗanga abubuwa waɗanga gabagaganu ne suka yi maganganu ne na mutane waɗanda addisa teburruka waɗanda addisa gidajen gwamnati waɗanda addisa na'urori na yan jarida cikin birane ma maganganu ne suka yi na zahirin abin da ke faruwa ga ƙauya waɗanda a can cikin ƙauye kana ji ko wannan al'amarin abun bakin ciki ne abin ban haushi abin ban takaici sai idan al'umma an ji mata ciwo an kasara ta an daidaita ta sannan ire-iren waɗannan mutane za su haɗu su ne jagororin jama'a wai suna magana akan wata manufa wadda ta shafi al'umma ta irin wannan canzalin da aka yi mutane wannan jiha ta Sokoto ba koyayyen al'amari ba ne gwamna da duk wani jami'i wanda ka kula da harkar tsaro ya san wannan dan bindiga wanda a ainihin fakai turji ya taso yana nan bayan furuddu gabas ga garin Isa iyaka da gatawa kasar gobir
kowa ya san sati biyu da sun ka wuce dan uwa ne wanda an subugu wanda aka kula da dajin subugu wanda ka shama mutane alkanai tsakanin kasar Sokoto da kasar Zamfara wannan daji na subugu yayi iyaka da Maradon yayi iyaka da Bakura yayi iyaka da Mahara yayi iyaka da ainihin Tureta yayi iyaka da Dangeshuni yayi iyaka da Raba yayi iyaka da wannan Gororo yayi iyaka da Isa yayi iyaka da Shinkahi kadiba ainihin kantafarin wannan daji wannan dan bindiga wanda shine shugaban yan ta'adda ne arewacin Najeriya Halilu Subugu ya tashi ya koma kusa ga Turji can gabacci Isa wannan karkara wanda aka ce magwalama ita ma iyaka ce da ainihin kasar Gobir ba ta da nisa da jamhuriyar Niger wadanga abubuwa ba baki bane
Masu sauraro duka-duka da aka muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. Abokin aikinmu Abdullahi Bello Abubakar Jayi da ke gidan Radio Vision na jihar Sokoto ya taimaka kwarai wurin kawo muku waɗannan muryoyi. Sai kuma ni Hassan Maina kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Dangari mun samu tattaunawa da mai martaba Alhaji Muawiya Usman Abubakar sarkin zango na Farai kenan. Farai yana cikin jihar na Benue East a Plateau East District a kasar Ghana. Shirin da dangarin da haɗin gwiwa ne na Voice of America sashen Hausa tare da Alpha Radio Kumasi. Hafiz Abubakar officer in charge maki ka muku wanda report.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zangon Farai an kafa shi 1927 a takaice. Sana su kuma kakannin mu suka zuka kafa Zangon Farai sun taso daga Atibo Goni. Lokacin manyan mu kuma da suka taso sai manyan namu Malam Alhaji Mummuni da Malam Halilu da kanin su. To da za ku tashi kafin su tashi shi malamin mu Allah ya mai rasuwa daga nan Atibo Goni. Sai shi Malam Halilu ya jagoranci jama'a. To jama'a nan kuma suka taso suka rago shi Malam Halilu za su zo muna da Imam Ishaq da Malam Audu Dangarma mai gida Audu kenan. Sannan muna da Alhaji mai suna muna da Alhaji Jibrin da Malam Alhaji Kadiri muna da Malam Muhammad mai gari
kwaran sarki wasu kabilu suka kafa Zangon Farai ko suke
kabilu suka kafa Hausawan Mutawa da Jabarmawa da Baribari da Katsinawa da Bargawa da Dagombawa da Gwanjawa da Muntawa da Fulani.
Ya yi kyau sarki she mu ci gaba
da kai ke sun yi sai ke kabilan Tungulawa.
Sarki mu duba wani bambanta Zangon Farai da sauran garnukan da ke kusa da wannan gari.
Insha Allah Zangon Farai dai ina jin da farko ya fara samun tarihi wanda aka kafa shi kakanin sun kokari aka bude garki a lokacin nan. To garkin nan ya sha baya bar garin ne ya samu suna ya daukaka. Sa'annan kuma Allah kuma ya yi mana baiwa ina ji a gundun da yake yana gudana da yake in Allah ya ce in da Allah da yake mu da'iman batuniya ko yan awa ka cikin riko Allah sauke ne ne kai ma in ka tare da rukan da ke karkaran mu da shi suke zuwa suna amfani da shi ita Zangon Farai shi wannan batun garke ne ya bar ya bambanta da sauran zangonnin da ke kewaye da mu ya bar fariye shi har yayi suna don kaman batun ruwa batun garke ne ya bar fariye ya yi shahara ya yi suna kwarai 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 to bayan wannan da garke ya kwanta to sai Allah kuma ya yi mana kuma baiwa a karkashin jagorancin Maulana Shabla mutanen Elila tare an da ya gabata. Sai muka samu kuma Allah ubangiji ya kawo mana mai yin da karatun Qur'ani kowace shekara na Rajab muna yi. Sa'annan kuma bayan wannan kuma cikin lokacin safar kuma muna maulidi da wala sha'awa da tijjanar Elila tare an. To wannan yana bari garin nan almajirai suna zuwa suna samun karin aski cikin almajirancin su masu sukan akwaro da masu sukan da masu neman ilimi kowa na zuwa ya taru sannan kuma masu kasuwanci kuma su ma suna zuwa su samu amfani shi yasa wannan ko ya bar abu dai ne da ke na farko ya bar fari ya yi suna kwarai 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 kwarai.
Sarki karshe mu duba wani irin kalubale yake fuskanta dangane da abubuwan rayuwa bukatu da sauransu da ya kamata hukuma su tallafa ana fama ba wayannan abubuwa.
Alhamdulillah shi ne abin da ya yi yana cika cire batun kamaru na matasa wanda bato za a samu zangon nan za ku matasa ko yawanci an yi boko an yi ilimi na Muhammadiya da na Ingilishiya suna rike da shahada amma batun aiki ya zama matsala wasu ba boko amma suna neman aiki sana'a ba shi to shi ne abin da ni muke fama kenan muke roƙon Allah ya ba mu kamaru nan na maza da mata su samu sana'a lazim ya bar hankali ya kwanta garin nan ya ci gobangon nan da gari baki daya mu samu kwanciyar hankali don rashin gadanin samun sana'a wadanda ne yana kamuna wasu cikas wani kanana kananan da ababa kai da kanka ka sani ba sai na bude maka ba. Garin ko muna neman alal misali kamar community center haka inda an gani za a taro kusan zango muna samun matsala kullum sai kun je kun haka Kano kun haka menene sannan yi kuma na kuma suna da interest da kun lafiya da batun kwallo shi ne kamar batun ball to kuma ni haka ni kyau da ya kamata kamar studio za ka buga ball ka duka ba mu da shi amma yanda ake yi na wasu daruruka makwabta mu duka mun gani an mutu amma mu nan ba mu da shi muka samu irin wannan haka muna so.
To magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu ƙoda
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwan mu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ɗan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yasa hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi
sauran VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.